This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 31 ga watan Janairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Ana ci gaba da kokarin fiddo da karikicen jiragen sama biyu da suka yi karo da juna ta sama a wajen birnin Washington, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 67. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai farmaki cikin dare kan wasu cibiyoyin kungiyar Hezbollah a cikin kwarin Beka da kuma kan iyakar Syria da Lebanon. Rasha ta harba jiragen sama maras matuka kan Ukraine a wani harin da ya raunata mutane hudu tare da lalata wani asibiti da rumbun adana hatsi a kudancin Odessa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Jamhuriyar Niger ta zama ƙasa ta farko a nahiyar Afirka da ta kawar da cutar makanta a cewar hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. To ko waɗanne matakai hukumomin ƙasar suka ɗauka na cimma wannan nasara?
Shi wanga cuta misali yau an yi kamar shekara 15 ana bin ta so da ƙafa ana neman masu ita ana maganinta. To shi yasa yau an kace to Niger tabarakallah ta yi kokowa babu ta ne yanzu kwata-kwata Niger an hita wannan zance.
Malam Mamman Sani jami'in kiwon lafiya a Niger kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji yadda manazarta a yankin yammacin Afirka ke ci gaba da mai da martani game da tasirin ficewar kasashen Mali, Niger da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS, musamman yayin da ake ci gaba da yaki da 'yan ta'adda a yankin Sahel. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma za mu gabatar muku da shirin da ɗan gari wanda ya lalubo tarihin garin Dosai da ke gundumar birnin Kwanne a jamhuriyar Niger. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Juma'a ana ci gaba da kokarin fiddo da karikicen jiragen sama biyu da suka yi karo da juna a sama a wajen birnin Washington, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 67 a daren Laraba. Masu bincike daga hukumomin Amurka da dama sun sami gano akwatunan adana bayanan jirgi wato black box daga cikin jirgin saman American Airlines wanda ya tarwatse ya fada kogin Potomac bayan ya yi karo da wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojin Amurka. Jami'an ma'aikatar kashe gobara sun ce masu ninkaya sun kudiri aniyar ciro jirgin da kuma gano karin kayayyaki. Hukumar kula da sufuri ta ƙasa za ta tattara bayanai daga na'urar ɗaukar bayanai ta jirgin da na'urar da ke naɗar muryoyin matuƙa jirgin domin gano musabbabin haɗarin. Babu wanda ya sami tsira daga cikin fasinjojin 64 da ma'aikatan jirgin na Airlines da ke ƙarƙashin kulawar kamfanin PSA da kuma sojoji uku da ke cikin jirgin helicopter na soji samfurin UH-60 kamar yadda jami'an gwamnatin tarayya na yankin suka bayyana a jiya Alhamis. Rundunar sojan Isra'ila ta faɗa a yau Juma'a cewa ta kai farmaki a cikin dare kan wasu cibiyoyin kungiyar Hezbollah a cikin kwarin Baka da kuma kan iyakar Syria da Lebanon. Rundunar ta ce wuraren da aka kai harin sun haɗa da wani wurin da ake amfani da shi wajen ƙera makamai na ƙarƙashin ƙasa da kuma wani wurin da ake da alaƙa da safarar makamai zuwa Lebanon. A jiya Alhamis, Isra'ila ta ce ta kama wani jirgin sama mara matuƙi na leƙen asiri da ƙungiyar Hezbollah ta harba. Tana mai bayyana shi a matsayin saɓawa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Lebanon. Hezbollah da Isra'ila sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a ƙarshen watan Nuwamba, wanda ya kawo ƙarshen ƙazamin faɗin da ya fara da yaƙin Gaza a shekara ta 2023. Jami'ai sun ce Rasha ta harba jiragen sama maras matuƙa kan Ukraine a wani harin da ta kai cikin dare a yau Juma'a, wanda ya raunata mutane hudu tare da lalata wani asibiti da wani rumbun adana hatsi a kudancin Odessa. Rundunar tsaron Ukraine ta ce ta kakkaɓo 59 daga cikin jiragen sama maras matuƙa 102 na Rasha. Ta ce an ɓatar da jirage maras matuƙa 37 wanda ke nufin yin amfani da na'urorin tsaro wajen karkatar da su.
To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta sanar da cewa Nijar ta zama ƙasa ta farko a nahiyar Afirka kuma ta biyar a duniya da ta kawar da cutar makanta kwata-kwata a ƙasar. Shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya jinjinawa Nijar game da cimma wannan nasara ta kare jama'a ƙasar daga wannan cuta musamman talakawa. Wakilin muryar Amurka Ahmed Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A cikin wata sanarwa ce da hukumar lafiya ta duniya ta fitar a ranar Alhamis din da ta gabata, ta sanar da Nijar a matsayin ƙasa ta farko a nahiyar Afirka kuma ta biyar a duniya da ta kawar da cutar makanta kwata-kwata a cikin ƙasar, inda ƙasar Nijar ta bi sauran ƙasashe irin su Colombia, Ecuador, Guatemala da kuma Mexico, ƙasashen da suka kawar da cutar makanta wacce ake kira da onchocercosis a turanci, wanda take wahalar da jama'a musamman talakawa. Malamin Mansani Elladi jami'i ne na kiwon lafiya a Nijar ya bayyana dalilin da yasa Nijar ta kawar da cutar a cikin kasar.
Kun san kamar nan Nijar misali akwai an su ciwo da an kalisafa cikin Nijar wa'anda ake na ana bi sau da kafa a gani yanda za a ciwo kansu. To shi wanga cuta misali yau an yi kamar shekara 15 ana binta sau da kafa, ana neman masu ita, ana maganinta, ana ɗaukan mataki duk inda an ka san misali ta bunƙasa an ka ɗauki mataki da yawa an ka samu yau huce shekara 10 ba a same ta ba, duka an yi kokowa bisa ita babu ta. To shi yasa yau an ce to Niger tabarakallah ta yi kokowa wannan cuta da ta damu mutane an samu an kare ta, misali an kare ta babu ta ne yanzu kwata-kwata Niger an hita wannan zanci.
Tsakanin shekara ta 1976 da 1989 Niger da wasu kasashe yammacin Afirka sun gudanar da wani shiri na musamman ta hanyar amfani da maganin kwari domin dakile yaduwar cutar. Sai kuma tsakanin shekarar 2008 zuwa 2019 an rika bayar da magunguna ga jama'a domin kara dakile bazuwar cutar, wanda suna daga cikin ayyukan da Nijar ta gudanar suka kawar da cutar, inji Dr. Salisu Adamu wanda shine ke kula da yaki da cutar a ma'aikatar ministan kiwon lafiya a Nijar.
Shekara 10 da aka yi muna bincike, muka yi jinki mu gwada wa'an sun busu yarda ba daga nesa su taso su zo daga OMS su zo su turo mutanen su bincike. To binciken da duk suke abinda muka samu muka gwada shi suka tabbatar da shi haka ne, kuma kokarin da kasa mu ta yi lalle mun samu masu hannu da suni da suka kama, amma abinda yasa abun ga aka fara shi kasa kamu ta fara shi ita ta ba da ƙarfi ga abun ta dauke shi ya abun da ya kamata a yi, saboda a samu a kore kudanga a kore cutar kai daga bakin ruwa, saboda talaka su koma su yi noma a samu shi kamar zata cutar ga dai an murkushe ta duk abun da muka yi an gwada an murkushe ta.
To ko wace irin cuta ce da kuma abubuwan da suke haddasa ta, ga dai Dr. Salifu Adamu.
To cuta ce dai wanda ta zamna a da ta ba mutane da yawa wahala wajen lahiya ta jiki da wahala wajen neman abin da za su, tunda cuta ce wadda take bakin ruwa, kuma abin da ke sa ta wani dan kuje ne dan baki kiran, wanda cizon shi in ya cije ka sai kai kwana uku kana kaikai wurin. To in ci kuje na cizo yana sa ka kaikai ina ka ina noma ka san babu noma. Na biyu ci kujen nan sai sa maka cuta. Cutar da yake sa maka cuta ce dan kwayoyi wanda yake sa maka ga jikinka, bamu da maganin kashe shi a duniya, babu magani wanda zai kashe shi a jiki sai an yi hadama tare da shekara da shekaru kafin a hidda shi ga jikinmu. Kuma in ya shiga jikinka sai sa kai kaikan jiki ka dora kartar jikinka har ka kai ga shi ne.
To ni dai shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Ghebreyesus ya jinjinawa Nijar game da ceto jama'ar kasar daga wannan cutar wacce take wahalar da marasa galihu. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Hamid Mahmud. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio na shirin fara ziyarar aikinsa ta farko a matsayin babban jami'in diplomasiyyar kasar a gobe Asabar, inda zai kai ziyara a kasashen Panama da El Salvador da Costa Rica da Guatemala da Jamhuriyar Dominican daga ranar 1 zuwa 6 ga watan Fabrairu. Jami'ai da masana sun ce wani bangare na ziyarar na da manufar dakile karuwar tasirin kasar China a yankin. Ziyarar na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar Amurka Donald Trump ke kokarin sake kwace iko da mashigin ruwa na Panama, da kuma yadda Washington ke kara zage damtse wajen dakile kurarar bakin haure. Trump ya bayyana cewa China ke da iko da mashigin ruwan Panama, wata muhimmiyar hanyar kasuwanci da ta hada tekun Atlantic da Pacific. Sai dai Panama ta musanta wannan ikirarin, tana mai dagewa kan cewa ita ce ke tafiyar da mashigin ruwan ba tare da nuna son kai ga dukkan zirga-zirgar jiragen ruwa ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Manazarta a yankin yammacin Afirka na yin nazari akan yadda matakin ficewar kasashen Mali, Niger da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS zai shafi yankin. A ranar Laraba da ta gabata ne kungiyar ECOWAS ta amince da ficewar kasashen a hukumance. Wannan shine karan farko da aka samu hakan tun bayan kafa kungiyar shekaru 50 da suka wuce. Yankin Sahel dai na zaman wani yanki mafi hatsari a duniya wajen ayyukan ta'addanci, inda aka samu adadin mace-mace mafi yawa masu alaka da ta'addanci a shekarar da ta wuce. Ga Muhammad Baballa Hafiz da fasarar rahoton Timothy Obiezu daga Abuja.
Ficewar kasashen Burkina Faso, Mali da kuma Niger daga kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma, wato ECOWAS, na da matukar damuwa ta fuskar tsaro da tattalin arziki, a cewar manazarta da suka zanta da BOA. Wasu da yana cewa rarrabuwar kawuna ka iya raunana ayyukan sojoji na haɗin gwiwa da kuma ƙara dagula al'amura a yankin Sahel, yankin da tuni yake fama da hare-haren masu ikirarin jihadi. Amma a ranar Laraba, shugaban hukumar ECOWAS Umar Aliou Touré ya shaida wa manema labarai a Abuja cewa kungiyar na son ci gaba da haɗin gwiwa ta fuskar tsaro duk da rabuwar da aka yi. Kungiyar ECOWAS ta kuma sanar da cewa kofofinta a buɗe suke ga ƙasashen da suka fice, tare kuma da kiran sauran mambobin ƙasashe 12 da su ci gaba da taimakonsu. Rotimi Olawale mai sharhi ne kan harkokin siyasa.
I think that ECOWAS has taken a pragmatic approach to the unfolding situation.
Na ganin ECOWAS ta dauki matakin da ya dace game da yanayin da ke faruwa. Na kuma sa ran za a ci gaba da haɗin gwiwa akan batutuwan tsaro. Batun zaman lafiya da tsaro na haifar da babban kalubale. Gwamnatocin mulkin soja a Niger, Burkina Faso da kuma Mali sun fice a hukumance daga kungiyar yankin a ranar Laraba bayan cikar wa'adin tsahon shekara ɗaya. Dangantaka tsakanin ECOWAS da kasashen uku mambobi da suka fice ta yi tsami bayan juyin mulkin da aka yi a Niger a watan Yulin 2023, lamarin da ya sa ECOWAS ta yi barazanar yin amfani da soji don shiga tsakani. A shekarar 2023 sun kafa kungiyarsu ta kawancen kasashen Sahel, wato AES, domin neman kusanci da Rasha. Touré ya ce kungiyar ECOWAS na shirin gudanar da wani taro da kasashen uku domin tattauna hanyoyin da za a bi. Chris Kwaja shi ne darakta a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka a Najeriya.
There are so many issues, and I think a technical session of that nature is important.
Akwai batutuwa da dama, don haka ina ganin taro a wannan yanayi yana da mahimmanci don baiwa kowane bangare damar auna inda ya tsaya kan batun rabuwar. Ciniki yana ɗaya daga cikinsu. Manazarta na ganin kalubalen tattalin arziki na iya kunno kai ga kasashen uku da suka fice, musamman dangane da samun damar shiga tashoshin ruwa zuwa kudu.
The countries would get to a point where they would seek
kasashen za su kai matsayin da za su nemi akalla haɗin kai da kasashen ECOWAS, saboda suna buƙatar samun damar shiga tashar jiragen ruwa. Kasashen uku ba su da ruwa, don haka za su ci gaba da dogara da yankin na haɗin gwiwar kasuwanci don ganin sun ci gaba da samun bunƙasar tattalin arziki. A shekarun baya-bayan nan, kungiyar ECOWAS, wacce aka kafa ta da farko domin inganta dunƙulewar tattalin arziki, ta fuskanci kalubale wajen wanzar da zaman lafiya a yankin. Kwaja ya ce ra'ayin jama'a game da kungiyar ECOWAS yana canzawa, saboda wasu 'yan kasashen na kallon kungiyar a matsayin wata kungiya da ke kare muradun shugabannin yankin maimakon talakawa.
ECOWAS was a bit detached from the citizens, but now
kungiyar ECOWAS ta dan ware daga 'yan kasashenta. Yanzu babban darasi ga ECOWAS shi ne ta zuba jari mai tsoka tsakanin jama'arta. Dangane da batun ajandar ECOWAS, akwai buƙatar kungiyar ta ɗauki hankalinta daga kan al'amuranta zuwa jama'ar da ke cikin kasashen ECOWAS. Yankin Sahel ya zama wata tunga ga masu ayyukan ta'addanci, wanda shine aka fi samun yawan mace-mace masu nasaba da ta'addanci a bara. Har yanzu babu tabbas kan sakamakon zaman da za a yi, kuma mutane da yawa za su zuba ido su ga yadda kungiyar ECOWAS za ta tsallake wannan rigimar siyasa mafi girma da take fuskanta cikin shekaru da dama.
Madalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz da fassarar wannan rahoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu shauraronmu barkanmu da yau, barkanmu da sa'ar sauki saurare da ku a cikin wani sabon shirin na da ɗan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka tare da gidajen rediyo abokan hulɗa ke gabatar muku da wanda ni Haruna Ibrahim Al-Ibsu na rasunan radio ni FM jamhuriyar Nijar zan gabatar muku da wannan shirin na da ɗan gari. A yau za mu leƙa da ku a garin Dose da ke cikin yankin gundumar garin birnin Kwanni, inda muka haɗu da hakimin garin na Dose inda ya bai mu tarihin Dose triyan-triyan. Amma kakin nan ya fara sallama da gabatar da sunan shi.
Assalamu alaikum, ni sunana Ibrahimu hakimin Dose.
Mai shauraro na son hisi cewa menene yamma saka ake kiran da Dose Dose?
Garin Dose abinda an muharin sunan nan sunan hakimi na na harko, ko in ce ma wanda kawo garin Badoshi na duk wanda ya zo nan ya tarda shi. Aya cha Badoshi dan tarihi lokaci waɗanda suka zo suka mai bayan shi sai in sun ka ɗauko tarihi sai suna cashin shi garin ga wani na fara zama kowa sai ya ce to dai Badoshi na an ka tarda dan tashi yayi ya tahi ya bar su wannan sun ka zo tare shi sun ka iske shi. To daga nan sai sunan na an ka juya shi koma Dose, daga Badoshi na sai ya koma Dose sunan garin kenan yanzu.
Ainihin garin Dose daga ina ne wannan Badoshi taso ya girka Dose?
Ya hito daga garuruwa na ka san wanda an ka ce an tarda shi ka iske mutun zamane sai ka tsaya tare da shi ba kabilar ku guda ba sai ka tsaya tare da shi ka ci ga zama tare da shi har ya daga ya barka da ya daga bai bar kuwa shi iyali ne ta shi da iyalin shi kun ji wata tarihi shi ta yayi ya bar Hausa mahiyawancin magobira ya bar su ya tahi gaba tarihi na yasa an ka rike shi saboda shi an ka tarda ga wurin gobira suka tarda shi nan.
Zamu iya cewa wani martaba ke ga wannan garin na Dose haka?
To martaba garin an san Dose da sunan Rogo, Rogo dan Dose nan ina ganin duk kewayen ga duk inda ka tai an ka ce Rogo an san Dose da tarihin Rogo dan muna da tabki wanda bai hakiya babban tabki gare mu shi yasa sunan Dose ta duk inda an ka ce Rogo dai an san shi Dose Rogo dan Dose ko yaushe Rogo bai kaci a Dose abada. Rogo to akwai wani icce wanda annan cikin tabki wani icce nana kore ana cewa kiryata amma ho yanzu a halin yanzu ba wanda tarda shi da kunne sai ho wani lacizo ana ce mai dan jalo wani lacizo na ni tun yalla ina sai iko sai fe ni tarda shi ina an sani lakwal shekara ta 1 ko ta 2 na san shi. To shi an ka ce muna ya dan tarda iccen nan da yan kunne kenan tun wajen 1978 misali ni da na san shi lacizo. To shi ka dai tarda shi da yan kunne to har yanzu shi na nan tsaye cikin ruwa bai hadu ba man ba shi da kunne duka duka ya bushe ya bushe kuma ya kore dai an ce kore ba haushi yasa abin da kore. To shi na nan cikin ruwa kuma shi ke amma Allah da iko ne bai hadu ba.
To menene taken Dose?
Taken Dose Dose tudu garin na Abdu duk inda kake wa ana da wannan akwai wannan tarihi shi ko na Abdu nan wani mayaki na da an kai tun lokacin ana yaki yaki ya nuna zarumta tun da lokacin nan sadu an ka to da sunan yaki shi na tashi tsaye da mutanen shi zarumina
da mi garin Dose fice da shauran garuruwa haka.
Dose kamar da kaji na ce can sama an yi sanin mu da sunan tarihin Rogo, Rogo dan Dose amma ba Rogo da aka noma fa bakin tabkin nan duk abin da ka san ana noma to gwalgwado noman rani ana yin shi Dose amma Rogon ya hisuna muna noma dai na haci duka manoma na makiyaya na akwai dabbobi sosai ana noma ana kiyo yan kasuwa ne akwai yan kasuwa sosai.
Yau da girka Dose akalla akalla ta kai shekara nawa Dose?
To Dose sai in kesta ma ko ba ai ba shekarun nan 300 da yan kai ta yi su Dose insha Allah tsohon gari na dan to in kamin lokacin yaki yaki nan su Shehu Usman dan Hodo Dose ta jima.
Adadin hakimai nawa suka yi rukun wannan garin na Dose?
To hakimi 13 amma sarauta 15 an kai abinda an muharin ce sarauta 13 amma hakimi 15 hakimi 13 sarauta 15 juyi an ka samu na hakimai guda biyu hakimai biyu sun kowane ya ci biyu akwai hakimi Halilu da hakimi Bawa Tankari su sun kai juye-juyen nan Bawa Tankari da Halilu dan Abdu su sun kai wani juye-juye ko wani hawa ne biyu kenan suna an kason ka zama 15
ku fara mamu da wani hakimi ya fara rukun garin Dose shekara nawa har zuke ku
to hakimi wanda zan ba ku na harko shi badoshan na shi muka dauka shi a hakimin mu na harko tunda shi ya kafa gari dole a bashi titar din hakimi na harko eh shi an na harko kenan muna kista mai dai makalla dai 25 din nan daga nan an kai ta tahiya dan Aisha shi ma ya kusan shekara 11 akwai wasu dan bankama nan waje wani karshe da aka ce mai yarkar suwa shi kai kusan shekara dai 8 haka da ƴan watanni akwai riba shi riban nan dai an ce bai jima ba ko shekara 3 nayi akwai narwa shi kuma ya kista mai shekara kusan 10 akwai wanda aka ce ma raba shanu shi an kutumta mana ya dan jima kai kusan shekara 20 to daga nan sai an kai kakana tankari shi aka ce ma tanko dan tanko to shi ya jima kusan shekara 30 ba biyayi tanko dan tanko sannan an ka samu hakimi bawa dane na shi tankaringa bawa tankari dan kakana na ubana na kenan wa ubana na sannan nan na nace muku an samu juye-juye sai Halilu ya shigo Halilu Abdu ya shigo ana nan sai bawa tunda gwabce bawa na an kai an kasa Halilu sai bawa ya dawo ya dan dibi shekaru kuma Halilu ya dawo to kun ji inda an ka samu sarauta hudu wannan wuri amma hakimi biyu daga nan sai an ka samu Adamu Armu daddai namu na dan wa tsoho na ya kai kusan shekaran nan kusan 10 sannan sai tsoho na 1953 zuwa 1984 shekara kusan 31 kenan jibo tankari to sai wanda nika bima abutan ku shi shekara 1984 da 2014 shekara 30 daidai sai an ka kawo gare ni ni kuma ton 12 ga watan 6 na 2014 zuwa yau kenan ni ma ina da kusan shekara 10 in ka diba hota 5 sarauta dada akwai wanda ka san shi akwai wanda aka samu rasuwa amma halin barin sarauta shi kamar wanga wanda nika bima akwai wadanda ka sabka wani shahau duk ana samu haka nan in baka misalin Adamu Almunga to shina sama na bar matsoho na daga nan wadanci na sun kai yan juyuyen nan su ma ai kana rike da su ko su ma haka na wanga shi sabka a hidda wanga a sa wanga an ka samu wannan kenan in kan rike Adamu Almu an juya Halilu shi ma bar Adamu Almu na yi shi ko Adamu Almu bar matsoho na to an kawo yau abuna mina dai na sarauta wani yan shekaru ne sun ka tahe kaga dole shi ka gwabciya shi bar ma wani misali
zamu iya so mu ji adadin kabila nawa wannan garin na Dose
kabila babba Hausawa mahi wancan ma Hausawa muke gobirawa sa'annan muna da ƴan makiyaya Hillani su makiyayan gari na zawa na sun kai da damayan sun zai ƴan gari tunda komai ana yi da su muna da makiyaya akwai harewa muna da ƴan bugashe su ma wadanda duk dai tahowa na sun kai suna nan dai game da mu yawa Abbasu da kai har muna da Dose kuma akwai family ɗinsu da cikin su akwai masu cagi har yanzu baton gada kai masu arauci
to kamar adadin mutane nawa a garin Dose kamar da aka yi risan sama
Dose wajen mutum 12,000 da 'yan kai gare mu resan sama wanga na karshe shi ne muke da kusan mutum 12,000 Dose yana hayan bakon da baha kowa ya samu kwannata ɗaya muka dan cire ma walla saboda mu da 'yan gari na bamu da baki yanzu dai a halin yanzu wadanga shekaru sun yan gane sun yawa yanzu yawanci matasan ga duk gane na sun ka gane ma yanzu sun yi ta ya gane akwai masu ta Nigeria akwai masu ta Mali kai hal Libya muna da Algeria duk ko ina ɗan Dose suna dan yawa ta sai dai in ce ma yanzu inda ta herin jayi dai ganin nan ta herin jayi
wannan garin na Dose kuna da wani haka babba wanda an ka ce wannan daga dan Dose na garin Dose yake kuma ma'aikaci ne wanda a sama misali
ma'aikata to muna da su gwargwadon iko muna da su wuri sai in ce ma ni ma daga maganar ga ina cikin su ni ma mu shallah kwalna shekara ta tun katarin ozuna karanta suwa kenan ina cikin su ni hakimin ne daga kai ma magana ni ma'aikaci na ina kenan yau ina da kusan in kalli su ha shekara 30 da yan kai ina karanta suwa
ne matsalar garin Dose
to kasan duk gari ba a rasa matsaloli matsalar da a gare mu babba ka gani gari kamar Dose a ce bai da hota halin zo mu samu hota duk yau nan yankin ga babu garin da kai gare mu amma har Allah da iko ne hota amma an hoye mini alƙawalin ta ko ba gaskiya ba waɗanga masu ikon gane yanzu kai in Allah ya so son kere mu sai mini alƙawalin za a kawo mini hota amma kuma dole kamin alƙawalin su shi cika in ce ba mu da hota babu matsalar da ta hita amma tabba an kere ni da ba gane hota za a sa mini hota amma sai an sa ni ka karsuwa ban ce ya ansa amma tabba an yi mana alƙawari babban matsalar mu dai hota ba mu da hota cikakkar dai matsalar mu wanda muka san yanzu ai muna magani duk bata yi ta hotan nan ba tunda muna da ruwa muna da likita muna son ƙarin galadodi na lakwal to sai ejan nan tunda su matsaloli kamar wanda nace ma ba su ƙariya muna da hanya amma hanyar nan fa bata bugu ba sosai tana da saura tunda kun biyo ta yanzu da kwanne kun ka hito kun gani kun ga wurin hanyar take kenan in son samu na ai kamar garuruwan da ajere da ka hito garin kwanni garuruwa na sai ka hade da garin dan daji to in son samu na aika sai in muka samu kwalta abin yahi tunda hanyar gagawa da motoci da motuna ka benta dare da rana ko karhe biyu karhe uku ka hulka sai ka ji kukan karya huce amma hanyar ba ta da inganci ba ta bugu ba sosai in son samu na in mu samu kwalta na ai muna so sosai
masu shauraron mu a daidai wannan gabar ne muka kawo karshen wannan shirin namu na da dan gari wanda ni Haruna Ibrahim Al-Usunaras na Radio Niya FM Birnin Kwani Jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani jikon idan mai duka ya kai mu
da dan gari shiri ne da
to mun gode gidan Radio Niya FM na Birnin Kwani yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakon farko ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina wanda ya ce salam biyoyi Hausa fatan alkhairi gare ku Alhamdulillah Allah ya ce idan nayi muku ni'ima ku gode mun sai in kara muku Babu shakka muna godiya da saukin da muke samu akan matsalar rashin tsaro da saukin kayan abinci musamman kayan gona irin su masara gero dawa wake da dai sauransu Muna roƙon Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya mai dorewa a jihar mu ta Katsina da Najeriya baki daya. Sai sakon Sanusi Madattai da Magaram da Isu Makeri Madattai da Iliyasu Yakuba Digawa da Yakuba Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai. Waɗanda suka ce salam biyoyi Hausa. Sake lasar takobin samar da ingantaccen wutar lantarki a faɗin Najeriya da shugaban ƙasar Bola Tinubu yayi. Irin waɗannan kalamai gaskiya da daɗaɗa rai suke. Ba wai a ci gaba da shafawa bawan Allah talaka zuma mai ɗanɗanon madaci a baki ba. Sai sakon Shehu Adamu Rajau wanda ya ce samu ya ragu kashewa ya karu. Rayuwa ta yi tsada a Najeriya. Yara na kukan yunwa manya kuma na hamma. Shugabannin Najeriya wallahi ku ji tsoron Allah domin dai akwai ranar yin bayani dalla-dalla fa. Sai kuma sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa waɗanda suka ce salam fatan alheri ga biyoyi Hausa. Mataki na uku da aka shiga na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Hamas da Isra'ila a wannan Alhamis. Allah ya sa kada ungulu ta koma gidanta na tsamiya.
To madalla, kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To Maryam takeice a yau Juma'a ana ci gaba da kokarin fiddo da karkacen jiragen sama biyu da suka yi karo da juna a sama a wajen birnin Washington wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 67 a daren Laraba. Masu bincike daga hukumomin Amurka da dama sun sami gano akwatunan adana bayanan jirgin wato black box daga cikin jirgin saman American Airlines wanda ya tarwatse ya fada kogin Potomac bayan ya yi karo da wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojan Amurka. Rundunar sojan Isra'ila ta faɗa yau Juma'a cewa ta kai farmaki cikin dare kan wasu cibiyoyin kungiyar Hezbollah a cikin kwarin Beka da kuma kan iyakar Syria da Lebanon. Rundunar ta ce wuraren da aka kai harin sun hada da wani wurin da ake amfani da shi wajen kera makamai na ƙarƙashin ƙasa da kuma wani wurin da ke da alaka da safarar makamai zuwa ƙasar Lebanon. Jami'ai sun ce Russia ta harba jiragen sama maras matuƙa kan Ukraine a wani harin da ta kai cikin dare a yau Juma'a wanda ya raunata mutane hudu tare da lalata wani asibiti da wani rumbun adana hatsi a kudancin Odessa. Rundunar tsaron Ukraine ta kakkaɓe 59 daga cikin jiragen sama maras matuƙa 102 na Russia. Ta ce an ɓatar da jirage maras matuƙa guda 37 wanda ke nufin yin amfani da na'urorin tsaro wajen karkatar da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio na shirin fara ziyarar aikinsa ta farko a matsayin babban jami'in diplomasiyyar kasar a gobe a Sabar inda zai kai ziyara a kasashen Panama da El Salvador da Costa Rica da Guatemala da kuma Jamhuriyar Dominican daga ranar 1 zuwa 6 ga watan Fabrairu. Ɗaruruwan ɗalibai masu zanga-zanga ne suka yi tattaki a cikin yankunan kasar Sabia inda suka fuskantar da zanga-zangar ta kinjinin Almundahana zuwa birnin Novi Sad da ke arewacin kasar inda suke shirin toshe gadoji uku da ke kan kogin Danube a ƙarshen mako. Lamarin da ya soma watanni biyu da suka gabata matsayin zanga-zangar da ake zargin cin hanci da rashawa a kwangilar gine-gine ya faɗaɗa zuwa ƙalubale mafi girma a cikin shekaru ga jagoran masu ra'ayin riƙau na ƙasar shugaba Alexander Vučić.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu Patrick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.